sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hannifa Kaddar Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 25 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa Najeriya ta hada gwiwa da hukumar UNESCO ta Majalisar Dinkin Duniya don wayar da kan masu yaɗa labarai. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Akalla sojojin Burkina Faso 10 ne suka mutu, sannan kusan 50 suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo dake arewacin kasar a jiya Litinin. Harin ta'addancin ya shafi runduna ta 14 a wani sansani a Jibo, wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni 3, in ji rundunar. Sanarwar ta ce alƙaluman farko sun nuna cewa akalla sojoji 10 ne suka mutu a lokacin fadan, kuma kimanin 50 suka jikkata kuma ana yi musu magani. A wani bangaren abokan gaba, an kirga akalla gawarwakin 'yan ta'adda 18 a lokacin da ake gudanar da aikin daƙile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi. An gayyato jiragen yaƙi don tallafawa ayyukan sojin. Wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa maharan kafin wayewar gari sun yi lugudan wuta kan barikin Jibo. ‘Yan majalisar dokoki na jam’iyyar Democrat masu ra’ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗauka kan yaƙin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha. Wasiƙar da 'yan jam’iyyar Democrat 30 masu ra’ayin sauƙi da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taronsu na jama’a, ƙarƙashin jagorancin wakiliya Pramila Jayapal, ta ce sun yaba da sadaukarwar Biden ga halattacciyar gwagwarmayar Ukraine kan yaƙin zalunci na Rasha, kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki, soja da na Amurka na da matuƙar mahimmanci ga nasarar Ukraine a faɗa da Rasha. Sai dai 'yan majalisar sun ce a cikin wasiƙar da jaridar Washington Post ta fara bayarwa da rahoto a kai, ya kamata kuma matakan diflomasiya su kasance wani bangare na hoɓɓasar da Amurka ke yi na kawo ƙarshen yaƙin da ya yi mummunar ɓarna ga al'ummar Ukraine, tare da yin barazana ga matsalar abinci da talauci a duniya ta hanyar hauhawar farashin mai da hatsi. Hare-haren da sojojin Myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka haɗa da makaɗa da mawaƙa da suka halarci bikin zagayewar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta ƙabilar Kachin, kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya Litinin. Harin da aka bada rahoton faruwarsa na zuwa ne kwanaki 3 kafin ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin Asiya suka gudanar da wani taro na musamman a Indonesia domin tattaunawa kan faɗaɗa tashe-tashen hankula a Myanmar. Adadin waɗanda suka mutu a bikin da ƙungiyar 'yancin kai ta Kachin ta yi a daren Lahadi a jihar Kachin da ke arewacin ƙasar ya zama mafi yawa cikin hari guda ta sama tun bayan da sojoji suka kwace mulki a watan Fabrairun bara daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi. Rahotannin farko sun ce adadin waɗanda suka mutu wajen 60 ne, amma daga baya adadin ya kai wajen 80. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yana zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, a yayin da aka ƙaddamar da shirin wayar da kan al'umma kan aikin jarida da yaɗa sahihan labarai wanda za a kwashe mako guda ana yi, masu ruwa da tsaki a taron sun jaddada muhimmancin ƙirƙirar sabbin hanyoyin da za a bi don magance rashin daidaito wajen tantance sahihan labarai da ma kafofin yaɗa labarai da samar da ingantaccen ilimi a fannin gano bayanai daga tushe. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Jigajigan daga ciki da wajen Najeriya sun bayyana hakan ne a yayin kaddamar ta shirin wayar da kan al'ummar duniya na mako guda akan aikin jarida da tabbatar da zuba jari a aikin yada sahihan labarai wato Global Media and Information Literacy Week da aka fara gudanarwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Litinin 24 ga watan Oktoba nan. Dr. Hajja Sani ita ce babbar wakiliyar Najeriya a hukumar UNESCO ta bayyana cewa
wannan taro yana da muhimmanci sosai saboda taro ne na fadakarwa yanda mutane za su gane su fahimci menene shi wannan taron ya kunsa meye ma'anar labaru menene sabon na'uran da ya shiga wanda za a yi amfani da shi ko da yake sabon na'uran yana da dan illa tunda mutane da yawa ba su amfani da shi yanda ya kamata so saboda haka mu a UNESCO wato ungiyar majalisar dinkin duniya da take Paris mun dauki maganan information da fadada labaru da muhimmanci saboda yanda zamanin nan tazo akwai ƙaryace-ƙaryace akwai soke-soke akwai zamba-zamba duk cikin yaɗa labaru so muna so mu tace wannan abu duk waɗanda suke taron nan ba waɗanda suke cikin wannan call din ba da ake yi yanzu duk duniya sun yi ta na'uran internet da Zoom suna saurari so kuma na biyu shi ma shugaban ƙasa a nashi ta sakon da ya faɗa cewa duk abin da za a yi a duba abin da yake gaskiya a duba abin da zai amfane mu daga ƙarshe muna so mutane su ga ne cewa yaɗa labari dai na farko yana da muhimmanci because in baka da labarin abin da zai faru gobe wanda zai agaji rayuwanka dan ba zai maka amfani ba
takin taron na wannan shekarar shine gina yadda da amana na da muhimmanci a bangaren samun bayanai da aikin yaɗa labarai da kansa a cikin mahalarta taron akwai kwamishinonin yaɗa labarai daga jihohin Najeriya da dama waɗanda suka hada da Zamfara da Plateau da dai sauransu
sunana Ibrahim Dosara ni ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Zamfara. Mun zo halarta wannan taro wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayya da kuma UNESCO akan harkan yaɗa labarai ta yanda za a lura sadda mu irin haɗurran da ke akwai wajen ba da labarai waɗanda ba a tantancewa da kuma ainihin irin illar da suke jawowa a cikin al'umma domin mu kiyaye mu kuma tabbatar da cewa an yi aikin jarida ba tare da ya jawo wata asarar rayuka ko kuma waɗansu matsaloli a cikin al'umma ba. Saboda akasari kafofin yaɗa labarai ba sa ba waɗanda ke musu aiki ko rasuwa ta musamman wadda za a san aikin da ka'idojin shi ta yadda za a daga martaba ta kafofin yaɗa labarai da kuma kare al'umma ita kanta
sunana Dan Manjani ne commissioner wasa labarai da sadarwa na gwamnatin jihar Plateau to wannan horaswa domin duba yanda za a inganta aikin jarida yawanci mutane da suke kawo mana illa aikin jarida bayan jarida bane tuntun ba sabobin sunan da ake kira social media din nan ba idan mutum ya sayo waya ya sa mata data shikenan ya zama dan jarida wanda ko horaswa ko wani sisin ko ba shi da shi to wannan yana kawo mana illa ba ma suna mana shishigi kawai ba gaba daya su suna kawo illa cikas ga aikin gaba daya
shi ma Ali Muhammad ɗaya ne daga cikin dimbin mahalarta taron daga kafafen yaɗa labarai na cikin Najeriya
wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske domin kusan aikin jarida amma hawan kawara ko a ce ma a iya cewa saboda irin abubuwan da suke biyo baya kamar mata addanci a kewa mutane sukan yi kutso su shigo kuma ba tare da ainihin wato kwarewa da cancantawa so wannan taro ne tambihi kamar yadda nace haɗin gwiwa ne tsakanin kungiyoyin watsa labaru ainihin kungiyar UNESCO ta shi ai wannan taro kaco kam dan a duba yadda za a gyara sha'anin jarida da kuma kwararan labaru
a nasa jawabi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi fatan za a samu damar tattauna kudurori masu muhimmanci da za su taso a yayin taron da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai dorewa a fadin duniya. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price yi gargaɗi game da abin da ya kira gagarumin sakamako da zai afkawa Rasha idan ta yi amfani da wani abin da ake kira kazamin bom ko kuma wani nau'i na makamin nukiliya. Sakatariyar janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa mambobin kungiyar kawaye ta NATO sun yi watsi da ikirarin Rasha na cewa Ukraine na shirin amfani da wani kazamin bom a yankinta. Ya kuma kara da cewa bai kamata Rasha ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ba. Stoltenberg ya ce ya gana da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Birtaniya Ben Wallace kan lamarin ajiyar Litinin. Kasashen yammacin duniya sun kuma zargi Rasha ajiyar Litinin da yunkurin yin amfani da barazanar amfani da bom da aka hada da sinadaran nukiliya a matsayin hujjar ta'azzara al'amarin na Ukraine. Kasuwannin hannayen jari na kasar Sin sun gamu da ɗaya daga cikin yanayoyi mafiya muni a cikin shekaru da dama a jiyar Litinin, yayin da masu zuba jari suka mayar da martani ga labarin cewa shugaban kasar Xi Jinping ba ma kawai a karo na uku ya lashe wa'adin shekaru biyar ba, har ma ya tattaro manyan jami'an gwamnati da jama'a masu biyayya gare shi da aƙidarsa. Kididdigar Han Seng, wacce ke bin diddigin hannun jari a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Hong Kong, ta kawo ƙarshen ranar da ƙasa da kashi 6.4 cikin 100, matakin mafi ƙaranci tun 2009. Sauran al'umman hannayen jari a China ma sun yi ƙasa sosai, yayin da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa suka fitar da jarin da ya kai dalar Amurka biliyan 2.5 daga cikin jarin da aka samu daga ƙasar, wadda ita ce mafi girma a rana guda da aka taɓa samu. Masana sun danganta saurin fitar da hannayen jari daga China da tabbatar da cewa ƙasar China za ta ci gaba da kasancewa akan tsarin shi da ya tsarawa ƙasar. Wannan ya haɗa da manufar babu COVID, wacce ta haifar da ɗimbin kulle-kulle da durƙushewar tattalin arziki da kuma ci gaba da shigar da gwamnati ke yi a masana'antar banki da tattalin arzikin ƙasa, wanda ya jefa ƙasar cikin matsalar bashi.
Labarin duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita. Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Sun ce duk wani mutum da ya bashi akalla daga 500,000 zuwa sama, ko kuma a sayo mutum mashin din da zai aiki da shi, a je a dawo, a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka rena zuwa
182,000.
kowa haka ya biya mutum 4,570 a Kano gaba daya. Karshe abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya.
Ya kamata a kirkiro wani tsari ta yadda duk wata kungiya za ta zuta cewa ya kamata ta samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a.
Yau shirin zai haska fitila ne akan batun damfar jama'a da hanyar amfani da kungiyoyin ba da tallafi ko ba da jari kyauta da sunan karfafa sana'o'i ko samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma a dakacin.
A Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla masu rare ƙalubalen tattalin arziki da ke haifar da tsadar rayuwa a tsakanin 'yan Najeriya, rashin ayyukan yi ga matasa, kana da ƙarancin jari ko ma rashinsa ga matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na haifar da koma baya matuƙa ga ci gaban rayuwar al'ummar ƙasar. Hakan dai yana faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kungiyoyin ba da agaji ko tallafi barkatai a sassan ƙasar, inda har ma wasu miyagun mutane kan kafa kungiyoyin bogi suna amfani da su wajen damfarar mabukata ta hanyar kwadaitar da su cewa za su ba su jari ko tallafin kuɗi da na kayan aiki domin ƙarfafa sana'a.
Sunana Ibrahim Usman Yakase. Kai wani mutum ne da ya zo wurin mu, ya zo ya gabatar da wata kungiya wadda yake daga waje take za ta tallafa wa al'umma, kuma kungiyoyi suke so su tallafawa da kuma 'yan kungiyoyin gaba daya. To an wani irin wannan roman kunnen da haka, da kuma inda ka san ana cikin wani hali kai kuma ka zo na abu za a tallafa wa jama'ar ka, to wannan ta sa mun karɓi abin kuma mun je wa 'yan kungiyar mu da shi, kuma alhamdulillahi kasancewa ta shugaban wannan kungiya.
Wata kungiya ce?
Sunanta IBB Way Jalla Printers Multifocus Cooperative. Za su ba mu tallafi ne kuma sannan za su ba da bunƙasa sana'o'in mu. To kuma mun yi rijista mun biya kuma duk abin da ya kamata mun bi, mambobin namu za mu kai akalla mutum 60-70, kuma abin da aka biya an biya su naira 2,200 na registration.
Kuma suka ci
sun ci za su abe duk wani mutum ya ba shi akalla daga 500 zuwa sama abin da suka ci za su yi kenan, ko kuma a sayo mutum mashin din da zai aiki da shi.
A ƙarshe me ya faru?
A ƙarshe dai haka dai aka tafi manje kaka dawo, a je a dawo a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka daina zuwa. Wannan ya zama darasi a gurin mu, ya kuma zai zama jan kunni. Kuma ina kira ga jama'a kan cewar ba kowanne mutum ne in yazo zaka yi da shi ba nan gaba, domin akwai mutuwa da yawa.
Sunana Mikael Abdullahi Yusuf. Wata hukuma ce ana ce mata NAMS, National Agricultural Mechanization Cooperative Society, ita ce ta yi talla wani program. Muka je muka tambaya suka ce za a biya kuɗi na farm, sannan za ka ɗau ma'aikata guda biyu a karan kanka kai farm owner za ka biya 66,000 bayan ka sai farm 2,000. Sharaɗi shi ne za ka samu filin guri 50/50, in baka da shi za ka ara ko ka haya, saboda sun ce duk bayan sati 6 za a dinga fitar da kajin, kuma za su dinga biyan mu 250,000 kai 150,000 shi kuma farm attendant ɗinka guda biyu 50,000. A ƙarshen shekara uku aka yi shikenan ya zama naka ginin gurin da kajin da za su zuba na ƙarshe.
To a ƙarshe mai nawa ka ba su?
182,000. Kowa haka ya biya?
Kuna?
Sun rubuta a document nasu sun ce beneficiaries da suka wannan mutum 4,570 a Kano gaba daya. Karshe abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya. To sai muka ga abin yayi yawa ba ansa, shine muke daukan mataki na shari'a yanzu. Wasu mu sun kai FCC, wasu sun je sun kai report DSS, wasu kuma sun je ana so a shiga kotu amma ba a shiga ba. To mu yanzu sai muka je public complaint.
Samfuri kenan na dimbin daruruwa ko dubban mutanen da ake damfara da sunan ba da tallafi a sassan Najeriya. Dangane da haka ne hukumar sauraron korafe-korafen jama'a da kwato haƙoƙin al'umma ta ƙasar, wato Federal Public Complaints Commission, ta shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya wadda ya gudana a Kano, kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan bangare suka halarta.
A sunana Ahmed Ado Dadin Kowa, ni ne Federal Commissioner na hukumar karban korafe-korafe ta tarayya da ke Kano. Taro ne da ake yi a kan harkoki kungiyoyin sa kai na marasa rijista
wato cooperative societies abubuwan da suke yi da irin yadda suke cutar mutane karban kudaden mutane daga karshe ka neme su ka rasa a matsayin hukumar mu ta karban korafe-korafe mun diba mun ga cewa wannan hukuma muna yawan samun korafe-korafe daga jama'ar gari akan irin yawancin wannan abu yana nema ya ta'azzara abin yana yawan samu bini-bini sai kaji an to an samu mutane sama da 5,000, 4,000 an karbi kuɗi sama da miliyoyi a hannunsu ta hanyar zaudara to shi yasa muke ga muka tara wannan taro domin mu faɗakar da su waɗannan ƴan hukumomi da jami'an tsaro da sauran mutanen da suke da ruwa da tsaki akan harkar rijistan waɗannan kungiyoyi da a faɗakar da jama'a a dinga tsayawa ana tantancewa mutane akwai jahilci a cikin lamarin akwai kwaɗayi
to amma me kuka lura da shi dangane da ma har ma kungiya ba ta da rijistar gwamnati amma takan zuwa ta yi taruka ta hallara mutane har ma ta karɓi to abin hannunsu
wallahi akwai sakaci na hukumomin da abin ya shafa ya kamata a kirkiro wani tsari ta yadda duk wata kungiya za ta zama cewa ya kamata su samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a
to nan gaba a cikin shirin za mu ji hanyoyin bi domin tantance sahihancin kungiyoyin da ke ikirarin ba da tallafin sana'a ko na aikin yi ga jama'a
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shine manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi mu.
Masare hukumar CAC wato Corporate Affairs Commission da ke yi wa kamfanoni rijista da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya na cikin jerin hukumomin da suka halarci wancan taro kuma barista Ummul Khair Aliyu ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta CAC ta fayyace hanyoyin bi wajen tantance sahihan kungiyoyi.
Corporate Affairs Commission muna da registry da mutum zai iya zuwa ya saka sunan abin da kake nema zai nuna maka cewa wannan kungiyar tana bin ka'idodin doka ko kuma an yi rijistar ɗinta idan ba ta nan zai an dan zaka sani kuma idan ma kungiyoyi ne da aka rijistar ɗinsu da kamar shekarun da ba a fara komawa online ba shi ma zaka iya biya ka aika through DHL office ɗinmu na Abuja za a iya duba maka sahihancin kungiyar ko kuma rashin ta
to amma kuna da wannan al'amari gashi ana samun yawaitar kungiyoyi da ba su da rijista har ma kuma suna zuwa su damfar mutane me ke faruwa
cooperative societies kamar wanda ake magana a nan ba sa cikin hurumin abinda Corporate Affairs Commission suke registration akai waɗanda kuma kamar aka bada misali na NGO waɗannan muna rijistarin ɗinsu a India Incorporated Trustees su ma ɗin kamar idan dai mutum ya zo yawanci problem ɗin yana matsalar tana farawa daga waɗanda ake zuwa a sama idan aka same ka wani mataki kai ka ɗauka from your own end ka tabbatar cewa wannan ƙungiyar da ta zo gurinka an yi mata registration ba sai ka ga mutum ina son in san ma cewa kai registration ko baka registration ba saboda yanzu idan ina so in damfare ka na gaya maka cewa zan je in yi bincike akan matsayin registration ɗinka da hukuma zaka iya fara registration ɗin nan zaka iya registration ɗin nan kafin mutum ya je ya bincike sai saka shon mutum kawai a'a bari dan Allah zan yi shawara zan dawo in same ka daga nan kai kuma on your own end abin da ya kamata ka fara yi ka fara zuwa hukumar da ya kamata a ce wannan yake cewa yayi registration ka bincika shin registration ɗin wannan kungiyar da gaske ne ko kuma ba da gaske bane ba idan ka kuma bincika wannan sai ka fara tambaya to ina son da Allah a nuna min waɗannan a ina suke claiming cewa address ɗin su yake kai da kanka ka fara zuwa ka gani inda suke physically idan wani abu ya samu zaka iya zuwa idan ka kai ƙara ma zaka iya faɗa ai ga gurin da za a iya zuwa a samu wannan mutum a gaya mishi ƙarin
masu sauraron ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin
a gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ya Salimu Barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar
za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger ya soke wani babban kaso na kudaden allowance din yan majalisar dokokin kasa. Jaridar ta ce makudan kudade na babu gaira babu dalili ne yan majalisar ke caza a yayin zaman majalisar ko a lokacin da take hutu. Abinda shugaba Muhammad Bazoum ke ganin bai dace a ci gaba da yin sa ba. Mafarin kullo da wani kudirin doka mai dauke da muhimman sauye-sauyen da za su takaita wadakar da ake yi da dukiyar kasa a majalisar. Jaridar Le Canard en Furie na cewa hukumomi sun fara neman hanyoyin sakin gaggan yan adawar da Muhammadu Isuhu ya kulle a gidan yari a washe garin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben shugaban kasar Niger na 21 ga watan Fabrairun 2021. Bayan shafe watanni kusan 20 a hannun mahukunta, ana sa ran soma zaman shari'ar waɗannan fursunonin siyasa a ranar 28 ga watan nan na Oktoba. Jaridar ta ce da alama sun zamewa shugaba Muhammad Bazoum karfan kafa, saboda haka ya shiga yunkurin fito da su daga kurkuku. To amma abin tambaya, shin tsohon shugaban ƙasa Isuhu zai amince a sallami mutanen da ya kulle? Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce gwamnatin Niger ta tabbatar da shirin mayar da komai na al'amuran gudanar da kamfanin ruwan sha a hannunta bayan shafa shekaru sama da 20 a hannun kamfanin Veolia na kasar Faransa. Jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa babban daraktan kamfanin Sen, wanda Veolia ke da sama da kashi 50 na hannun jarinsa, ministan albarkatun ruwa Adamu Muhammad ya sanar da shi cewa Niger ta yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar kasuwancin ruwan sha da ta hada ta da kamfanin Veolia. Ministan na mai jaddada masa cewa yarjejeniyar za ta zo ƙarshe daga ranar 31 ga watan Disamban 2022. Muƙarƙare da jaridar Air Info, wacce ke cewa hukumomin jihar Maradi sun cafke ɗaliban jami'ar Ɗanduko Ɗankulodo a sanadiyar zanga-zangar da suka gudanar a ƙarshen makon jiya. Ɗaliban waɗanda suka fito a fasace sun ƙona tayoyi suka kuma rufe tituna kafin daga bisani su afkawa ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a daidai lokacin da ake gudanar da taronta na jiha. Jaridar ta ce matakin rufe tsangayar kimiyyar hada magunguna, wato Department Pharmacy ko kuma Chemistry, don mayar da ita birnin Yamai ne ya haddasa barkewar wannan tarzoma. Ɗaliban na masu zargin ministan ilimi mai zurfi da rashin adalci wajen ɗaukar wannan mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Malam Sule, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Akalla sojojin Burkina Faso 10 ne suka mutu, sannan kuma kusan 50 suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo dake arewacin kasar a jiya Litinin. Harin ta'addancin ya shafi runduna ta 14 a wani sansani a Jibo, wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni 3, inji rundunar. Sanarwar ta ce alƙalman farko sun nuna cewa akalla sojoji 10 ne suka mutu, lokacin fadan kuma kimanin 50 suka jikkata. Ma'ana yi musu magani. A bangaren abokan gaba, an kirga akalla gawarwaki 'yan ta'adda 18 a lokacin da ake gudanar da aikin daƙile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗaukawa kan yaƙin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha. Wasiƙar da 'yan jam'iyyar Democrat 30 masu ra'ayin sauki da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taronsu na jama'a na ƙarƙashin jagorancin wakiliya Pramila Jayapal, ta ce sun yaba da sadaukarwar Biden ga halittacciyar gwagwarmayar Ukraine kan yaƙin zalunci na Rasha, kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki soja da na Amurka na da matuƙar mahimmanci ga nasarar Ukraine a faɗa da Rasha. Hare-haren da sojojin Myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka hada da makada da mawaka da suka halarci bikin zagayewar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta kabilar Kachin, kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya Litinin.
Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya zuwa shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com yanzu a madadin Hanifa Kaddar Isa da tana gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Ni Sarfi da Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.